يا الله يا الله نرقى الله لكي نرقى بروكك تهت هويبا كجمها تنبياني كيدا كجمها تنبياني كيدا
babu adadin alƙalumin da lissafin alwanda ake cewa kowace rana sannan a kowace rana gwamnati ta ce tana ciyar da ɗalibi ɗaya akan naira 70 so amma muka duba makarantun cin ana ciyar da su akan naira 70 din da aka ce an tarar an ba su biskit ne fi naira 10 ba yayi tsada da yawa naira 10 amma an ci naira 70 ake ciyar da shi amma imu uzurin cewa an ba da shi ne akan harkar kwangila da muka saba a Najeriya da cuwa da nan da tun da abubuwa amma duk cuwatar da ake a ba da abin naira 10 a naira 70 wannan ba mai kan adalci ba sannan abu na biyu harkar nan ta ce da ɗaliban nan an yi ta ne domin ƙarfafa wa manoma gwiwa amma an ji ana cewa wasu abu daga waje
ta gwamnatin tarayya da ta tsara abin nan tana da tsarirrika wanda ta fitar ga yanda za a tafiyar da ciyar wannan to amma gaba ɗaya tsarin har yanzu bai zo kan makarantu ba ma bare su sanya cikakken tsarin yake
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kamar yadda muka alkawalta yau shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya inda yanzu haka ake gudanar da shirin a matsayin gwaji a jihohi 24 na kasar da kuma birnin tarayya Abuja shirin da ya samu kyakkyawar karbuwa sai dai bincike ya nuna yana cike da kurakurai ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari
a tare da ni akwai Malam Sani Rabiu wanda shine shugaban makarantar primary ta Jambulo a nan birnin Kano. Malam Sani Rabiu barka da
warhaka. Barka, assalamu alaikum.
Sannan kuma sai Comrade Tahir Mahmud Sale, babban jami'i ne a wata kungiya da ake cewa Bridge Nigeria Initiative BNI wanda suke rajin bunƙasa sha'anin ilimi musamman a yankunan karkara na wasu jihohin arewacin Najeriya. Comrade Tahir barka da warhaka.
Assalamu alaikum.
Sannan ina tare da Malam Abdullahi Ja'afar, shi kuma yana daga cikin rukunin mutanen da aka ɗauka a tsarin wucin gadi don ɗabibiyar yadda al'amuran nan suke tafiya a wasu daga cikin makarantu na jihar Kano. Malam Ja'afar, barka da warhaka.
Jama'a, assalamu alaikum.
Zan fara da Malam Tahir ko kuma ce Comrade Tahir Mahmud. Tunda ita wannan kungiya ta Starbridge Nigeria tana aiki ne akan ilimi musamman a matakin farko kuma suna gudanar da aikace-aikace wanda ya hada da mabibiyar wannan tsari na gwamnatin tarayya na ciyarwa a makarantun primary. Malam Tahir, tunda kuna bibiya, me ake ciki game da binciken ku, me ya nuna game da wannan tsarin ciyarwa na gwamnatin tarayya Najeriya?
To a gaskiya dai tunda muka fara bibiya muka fara samun matsaloli nan da can. Daya daga cikin matsalolin da muke shine babu abin da kira da statistics, ba san me zai ce wato
al'alamu
ga al'alamu na lissafin adadin ɗaliban da ake ciyarwa. Mataimakin shugaban ƙasa ya ce ana ciyar da ɗalibai miliyan 700,600 wanda kuma ita shugaban kula da wannan harkar ciyarwa Mrs. Maryam Weiss ko mai ba shugaban ƙasa shawara kan wannan ta take cewa ita ana ciyar da adadin mutane miliyan 644 wanda shi kuma sakataren gwamnatin Najeriya wato boss yake cewa ana ciyar da ɗalibai miliyan 700,400 wato muka kalli yadda suka faɗi kowanne adadin ya tabbata cewa akwai matsaloli wato babu adadin alƙalamin da lissafin ɗaliban da ake cewa kowace rana sannan a kowace rana gwamnati ta ce tana ciyar da ɗalibi ɗaya akan naira 70 so amma muka duba makarantun cin ana ciyar da su akan naira 70 din da aka ce an tarar an ba su biskit ne fi naira 10 ba yayi tsada da yawa naira 10 amma an ci naira 70 ake ciyar da shi eh ma imu uzurin cewa an ba da shi ne akan harkar kwangila da muka saba a Najeriya da cuwa da nan da tun da abubuwa amma duk cuwatar da ake a ba da abin naira 10 a naira 70 wannan ba mai kan adalci ba na farko kenan sannan abu na biyu harkar nan ta ciyar da ɗaliban nan an yi ta ne domin ƙarfafa wa manoma gwiwa amma an ji ana cewa wasu abu daga waje wannan kana gani ka tabbatar cewa ba an
yi wato yana ɗaya daga cikin hikimomin bullo da shirin a ƙarfafa tattalin arzikin manoma
wanda ko yana cikin program wato shirin da gwamnati ke kira SIP wato social intervention program. Shi social intervention program ya haɗa abubuwa da yawa na taimakawa al'umma ɓangaren sana'o'i har da wannan empower shirin empower na malamai yana ciki da shi wannan abin da ke kira da National Homegrown School Feeding Program shi ma yana cikin wannan SIP. To tunda an yi shi domin taimakawa al'umma
hadda manoma su kansu wanda gwamnatin ta nake cewa ana so a karfafa manoma da ba su dama su yi noma su in ba sai kayan su wada a ciyar da kasar baki da misali ba ya za ci maka musu amma in ana siyan kayayyakin nasu tan da ya ci maka musu amma problem din da yake faruwa kuma matsalar da yake faruwa shine ba a gurin su ake siyan kayan ba ka je kasuwa ba sai da shago ka zo karba dalibai abin naira 10 ka sayar da shi ka sayar da 70 ka sayar da shi wannan ne kashin matsalolin da muke fuskanta a gurin wannan raban abincin banda wannan mun yi kokarin cewa a ce mun sami damar zarafin tattauna da shugaban shiri na wannan abin na Kano wato program manager diye ce muka yi gurin neman sa mun rasa shi sannan ita gwamnati ta bada number 1 take cewa duk wanda izo neman aikin bashi abinci wato contractors ko kuma shi musu vendors idan ka je baka samu ba ga lambar waya da zaka kira to mu kuma wata lambar waya aka ware mana domin yin korafi lambar da aka bayar don waɗannan ma'aikatan ni ita na kira ma na kira fuso 30 ba daga ba har yau daga kira nake in gaya musu cewa fa akwai matsaloli a makarantun nan mun ga da kirwa yaran nan abinci akan leda mun ga da kirwa musu akan littafan su mun ga ana musu abinci akan jakunkunan su wannan duk ba daidai bane wani kulan kansa yake cirewa zuwa musu abincin ya samu yaji
malam san radio ka ji abin da wato Comrade Tahir yake faɗa a binciken da suka yi na ƙungiyar su ta Bridge Nigeria Initiative ku ne kuke mu'amala ta kai tsaye da yaran nan ɗaliban nan a makarantun ku na primary kai a taka makarantar yaya al'amari yake ne
to kafin na ce a makaranta ta na farko akwai matsala ta farko wacce ta haifar da dukkan matsalolin ma da ake tunanin samu ita gwamnatin tarayya da ta tsara abin nan tana da tsarirrika wanda ta fitar ga yanda za a tafiyar da ciyar wannan to amma gaba ɗaya tsarin har yanzu bai zo kan makarantu ba ma bare su sanya cikakken tsarin yake sannan babu hannun headmaster a ciki to kaga headmaster kuma shine mai kula da yara shine mai kula da makaranta ya kamata a ce yana da
malamai a karkashin su
yawa malamai a karkashin su suke yana da hannu 100% akan yanda za a ciyar da yaransa tunda yayansa ne saboda haka yana da hannu akan yanda malamansa za su kula da wannan ciyarwa to saboda haka dole a samu matsala idan shi ba shi da hannu dan yar matsa ba shi da yanda zai ce wa me ka abinci dan me kai kaza dan me ba kai kaza ba duk suna ganin tunda ba shi alat za su ji kawai kuma bai sai tsaye da alat din nan ba kuma in an samu wata matsala bai sai ce kada a zubawa na kudin sa ba to kaga akwai matsala amma lokacin da state suke bamu mu ne muke da ruwa da tsaki akan abincin makarantar mu sai abinda ma kake so a dafa a ranar shi za a dafa kuma za a dafa shi akan lokaci za kuma a kai wa yara akan lokaci to amma tunda ya koma wannan sai dai kaga an dafu an kawo ma to yake da matsala amma mu a makarantar mu muna kokari duk da haka tunda yaran nan a karkashin mu suke amana ne a hannun mu kuma muna kokarin tunatar da su wanda suke kula da abin a mataki na karamar hukuma cewa ga matsala kaza mun gani ga matsala kaza ya kamata a gyara tunda abincin nan wani lokacin wani zai kawo makare ba zai kashi akan lokaci ba kuma lokacin yara kamar yadda yake kowane abu a tsare yake akwai period akwai lokacin break to ya kamata a ce abinci yana makaranta kafin break yara in sun fito break su ci abinci su koma aji to wani sai bayan break ma zai kawo abincin kaga dole a tsaye da wata period a ba yara abinci to kaga an yi asarar wannan period din sakamakon wannan rabon abincin da aka yi
waɗannan al'amura da kake lissafa wannan kai tsaye za a iya cewa suna daga cikin kalubalen aiwatar da wannan shiri kun haskawa kaman su hukumomi baya ga duk da cewa kai magana ka ce a local government kun tuntuɓa ko kun sanar da su akwai mataki na ga misali a can sama da kuke ɗauka ko da a jiha ne cewa to ga halin da ke cikin misali
to ai babu yanda za a yi ka san ma wajen wa za ka dosa a jihar tunda da san yanda tafiyar take shi ne da ka ga CRC matsalar ka za su yi kokari su warware to yanzu su kansu CRC sai abin da aka turo musu za dai kawai a kawo musu malaman nan ai masu dafa abincin nan a ce ga su nan a zo wajen su a karbi kwai da lemo da biskit to amma su ma CRC ta local government ni ban ga cewa suna da damar yanda za su hukunta wani ko kuma su sa wani ya gyara duk irin wannan da bibiya babu to mun yi kokari dai muna tunatar da su amma a gaskiya babu wani waje da muka fahimta cewa can za ka je ka kai kukanka akan wannan
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com. The Voice of America. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.